Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu gidajen radio da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekarar 2017, muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum.
Ana wani taron bunƙasa al'adun Hausawa a Burkina Faso a yau din nan, cikin masu gabatar da kasida har da kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara.
Ko a gwamnatance misali, kamar misali na kana kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, ma'aikatarka misali za ta iya wani abu da zai iya haɓaka tattalin arziki ta hanyar al'adu ko kuma amfani da irin waɗannan waƙoƙin baka, misali saboda moriyar matasa, saboda ba su ƙwarin gwiwar kila zama masu fasahar.
AI kaga muna da ma'aikatar yaɗa labarai al'adun gargajiya da buɗe ido, wanda idan muka haɗa gwiwa da ita za a iya fitowa da wasu lamura waɗanda kake magana a kai. A samu kudaden shiga ga al'umma, a samu ƙara adana waɗannan al'adu.
To shin ko tsohuwar al'adar nan ta mutanenmu da ake cewa ayyukan gida ko zaman gida da ayyukan na mata ne, shin a wannan zamani tana nan koko zamanin ya shure ta?
Akwai wanda na san yana taya matarsa ayyukan gida sosai.
A gaskiya dai zamu iya cewa da sauki kam wannan al'ada, domin dai namiji an san shi ne da fita ya nemo abin da za a ci. Zaman gida da aikin gida na mata ne.
Mukan taya mata mu ayyukan gida, duk da cewar kashi 95% na ayyukan gida mata ke yi. Maza masu girman kai ba sa taya matansu ayyukan gida. Gunji, don haka sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa, don kada a baku labari, sannan za mu baku damar bugo waya a yi da ku.
Bari mu fara da amsar tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Sakon farko daga Fatima Muhammad Mahadi ta ce akwai wanda na san yana taya matarsa ayyukan gida sosai. Jiya ma shi ya taya matar wanke-wanke da girki.
Sai Shehu Adamu Rijau ya ce, eto, a gaskiya dai zamu iya cewa da sauki kam wannan al'ada, domin dai namiji an san shi ne da fita ya nemo abin da za a ci. To kun ga babu lokacin tsayawa gida kenan ma, balle kuma har mutum ya taya matarsa aikin. Saboda haka komai da mazauninsa wai an sa wa kuturu an kwata saɓule. Zaman gida da aikin gida na mata ne.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bici ya ce, salam yau da gobe. Haka ne, mukan taya mata mu ayyukan gida, duk da cewar kashi 95% na ayyukan gida mata ke yi. Mu maza aikin mu a cikin gida baya wuce reno, share-share, ɗauko niƙa, tankaɗe da kuma siyo magi. Amma maza masu girman kai ba sa taya matansu ayyukan gida, wai don kar su raina su.
Sai Isiyaku Hamza Gogori ya ce, haƙiƙa har yanzu wani al'ada tana nan ba inda ta je.
Sai Lamarin Idris ya ce, za a taya su mana idan mijin ta ce ne, me ya haɗa namiji kuma da aikin gida?
Sai Jamila Muhammad Gwaram ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Bahaushe na cewa zaman gida sai mata, don haka aikin gida ya ta'allaka ne ga mata. Ba don komai ba sai don shi kan shi mai gidan ya fita ƙodagon abin da za a ci. Amma idan mai gida yana nan, zai iya zagewa ya taya matarsa ko matansa aikin gida, kamar wanke-wanke ko shara ko kuma yanka kayan miya da sauransu.
Sani Aliyu Turaki yace salamu yau da gobe. Hakika mata aka sani da ayyukan gida, sai dai a wannan zamani maza ma na taya matansu aiki a cikin gida sosai, musamman ma idan akwai soyayya tsakanin mata da miji. Miji yakan taya ayyuka sosai waɗanda ba sa misaltuwa, kuma hakan ma na ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da miji. A tashi lafiya yau da gobe shirin matasa.
Sai Mamman Muhammad Gambo yace ni dai ina taya matata ayyukan gida.
Sai Ma'aruf Sani ABZQ yace ni Ma'aruf ina taya matata aiki, saboda haka na koya daga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka yake yi a gidan shi, kuma wallahi babu raini a tsakani na da ita.
Sai Adamu Gold yace yau da gobe abinda ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ai a yanzu idan wani ya shiga gidanka ya ganka kana taimakawa matarka da wanke-wanke ko wasu ayyukan cikin gida, ai ka shiga uku. Sabili da haka zaka zama abin nuni a unguwarku ko a majalisar ku. In takaita muku zance maganar agaji ko taimakawa matata bata taso ba, dan haka ta yi hakuri kawai.
Sai baban gida na Yalwa Bungudu yace ba a kasafai ake samun mazan da ke rika ma matansu aiki gida ba, musamman arewacin Najeriya, saboda wasu maza da zaran sun auri mace shikenan an gama yayinta, ba a maganar wata soyayyar aure. Allah ya kyauta, amin.
Sai Abdulwahab dan Makeri yace salam yau da gobe. Hakika wannan al'ada za a iya cewa tana nan daram, dan kamar kasawa ce ko kuma koma baya ne ko zai iya kawo reni tsakaninka da iyalinka. Alhali ba haka bane, zaman lafiya shi yake hada kyanwa da kusu cin abinci guri guda.
Sai Sagir Isa Mangelo GCON yace a dan sanin tarihi da nayi, taya mata aikin gida sunna ce mai karfi daga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sai Aminu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe. Al'adar aikin gida a kasar Hausa ko a mafi yawan kasashen Afrika aikin mata ne, kuma mazan ba su iya taimakon matan nasu koda ko lokacin da suke jinya ne ko kuma lokacin da suke dauke da juna biyu. A hakan zaka ga suna fama da aiki duk da radadin ciwon da suke fama da shi. Su kuma matan sun fi son haka, musamman ma matan da suke zaune da kishiya ko kuma idan ba su son mijin ya karo musu kishiya.
Zainab Musa Mai Adwa tace salamu yau da gobe. Hakika har yanzu akwai waɗansu mazajen da suke taya matansu ayyukan gida, kamar su wanke-wanke, shara da makamantansu, musamman ma idan matan na dauke da juna biyu, kuma hakan na ƙara danƙon soyayya ga ma'aurata. Da fatan waɗanda ba su yi safara domin ƙara samun danƙon soyayya, ku tashi lafiya a hutun ƙarshen mako lafiya.
Sai Junaidu Ahmadu Doro yace salamu yau da gobe ikon Allah. Hakika har yanzu mu a nan kasar Hausa mata a gidajen auren su suke yin duk wasu aikace-aikace da suka shafi gida, irin su share gida, wanke-wanke, dafa abinci, har ma da kula da tarbiyyar yara. To amma a wasu gidajen, musamman gidajen ƴan boko, zaka tara cewa wasu mazajen suna taimakawa matansu wajen aikace-aikacen gida, musamman idan matar na da juna biyu, kuma hakan abu ne da ya dace ga mu mazaje. Yau da gobe al'adar tana nan, sai dai soyayyar da ke kawo wannan al'adar ta yi karanci, sakamakon yaudara da ƙarya da masoya ke yi wa juna yasa abin ya ragu.
Sai Magaji Tafi da Dan Tama yace salam yau da gobe. Hakika bisa al'ada mata aka sani da ayyukan gida, kuma har yanzu wannan al'ada tana nan. Sai dai kaɗan daga wasu mazajen ne ke taya matansu ayyukan gida, musamman ma abin da ya shafi wanke-wanke, shara, wankin tufafi da ma girki, inda wasu mazan ke ganin cewa taya matansu aiki tamkar abin kunya ne ko ma raini, yayin da sauran jama'a ke wanda ke taya matansu aiki tamkar mazajen da matayensu suka mallake, inda haka yake yin tasiri wajen hana wasu mazajen taya iyalansu aikace-aikace. Wasu kuma sukan taya su ne a lokacin da ake cin amarci, amma da zarar mace ta zama uwar gida shikenan sai dai ta taya fama da aikinta. Ni kam nakan yi iya bakin kokarina wajen taya iyalina ayyukan gida, kamar wankan yara, shara, girki da dai sauransu.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @mbdamarayola1 yace tabbas yau da gobe wannan al'ada da aka san mata ne ke ayyukan gida, wasu sun kau, wasu konanan, domin wasu raba daidai suke da mazajensu.
Sai @abbadambam yace yau da gobe ai yanzu kan mage ya waye, domin kuwa a halin yanzu maza na iya taya matansu ayyukan gida don ƙarfafa soyayya.
Sai @kbashir_1 yace wannan al'ada tana nan a wajen wasu, wasu kuma tuni sun mance da ita kuma suna ci gaba da taimakawa matansu a gida.
Sai daga ƙarshe @irokekura yace yau da gobe kenan, har yanzu tana nan, sai dai ni kam idan na ga za a bata min lokaci ko yanga, ba na jiran mace ta yi min girki ko wanki da sauransu. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Hmm. to kun ji kuma maryanya ne ai wanke-wanken nan da ya share-sharen nan
to me a ciki ne wai
sosai ma maryam bata san mijin ta ce ba
a ba dai mijin ta ce
ai menene ake nufi da wannan
to ai in kika aure ta sa shi wanke-wanke tsakar gida a hango ki
oh mijin haje ake nufi ne mijin to a kalmar ce ban gane bai da ya fada
kai sai mu ce to Allah dai ya kyauta kuma diddai wannan abu in an taimaki juna ne misali
ko
yawa to ya maryam ai ina ga kawai yanzu sai mu je wannan wakar mu dan shakata kin ji ma wani shi da sunan matar aka hada
Dodo say Allah na marka
Haya na gaba Muhammadu na marka
Dodo say Allah na marka
Haya na gaba Muhammadu na marka
Na marka mai sai mai zaidawa
Haya na gaba Muhammadu na marka
Na marka mai sai mai zaidawa
Haya na gaba Muhammadu na marka
Kami na tafasa sanno daniya
Haya na gaba Muhammadu na marka
Ko an bari ya kan albere sa zan da ka Muhammadu ya nayi
Haya na gaba Muhammadu na marka
Yodo sai Allah na
marka Haya na gaba Muhammadu na marka
Kida
daka Muhammad na marka
Usman da suka sa ina tambaya kana ce wani wace ce wata uwalu mai Amada
mai Amada eh
sai ni ba ma gani ba ma san da ma ba eh
ka shi harko a kasar Hausa
to shine na shiga shafin YouTube na dubo wani wakar ta sai gashi nan mijin ta daga gefe shi ma na taya
ta ga shi da jaddara haka a zaune shi
wallahi ko gashi nan
to yau kinga mijin ta ce
ta aiki shi har taya sana'a
ya taya sana'a to madallah to Usman ya kira da ɗaya daga cikin mahallarta taron bunƙasa al'adun Hausa da ake yi a yanzu haka a ƙasar Burkina Faso.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Sunana Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji, kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Zamfara Arewa maso yammacin Najeriya.
To barka da warhaka.
Yawwa barkanmu.
Yawwa to na ji ka tafi wani taro ne akan taron al'adu ne ko mene bari mu ji a bakin ka da waka a bakin mu ita ta fi daɗi. Me ya kai ka Ouagadougou?
Abin da ya kawo ni ƙasar Burkina Faso shi ne wani taro na ƙasa da ƙasa da wata ƙungiya ta makaranta association da kuma haɗin gwiwa tsakanin jami'ar Ouagadougou din da kuma gidan tarihi na ƙasar Burkina Faso din suka haɗa suka kira wani taro na ƙasa da ƙasa domin haɓaka al'adun Hausa. Wannan shi ne sanadiyar zuwa na Ouagadougou.
Kana wasu rubuce-rubuce koko yaya a wani matsayi ka shiga?
Na shigo a matsayin wanda zai gabatar da ƙasida. Ƙasidar da na ɗauka ko kuma darasin da na ɗauka in gabatar da ƙasida shi ne wato tasirin mawaƙan baka na Hausa wajen haɓaka al'adun Hausawa ko al'adun Hausa shi ne ƙasidar da na zo da ita domin gabatarwa.
To yanzu ka iya ɗan bamu daga cikin ƙasidar mu riga su sha mu ji me ta ƙunsa?
Wato na kasa ƙasidar gida hudu. Na farko na yi bayanin menene Hausa ko harshen Hausa, ina ne ƙasar Hausa, su wane ne kuma Hausawa. Na yi magana gargajiya ko al'adu na yi bayanin su a matsayin rayuwa ce gabatayanta ta mutum ko ɗan adam tun daga haihuwa har ya zuwa rasuwa domin al'ada ta kunshi komai na rayuwa. To sai na haɗa waɗannan al'adu menene tasirin mawaƙan baka wajen haɓaka waɗannan al'adu. Misali sana'o'in malam Bahaushe, noma da kira da fawa da wanzanci da sauran ire-iren waɗannan abubuwa. Sai na ɗauko mawaƙan baka na Hausa irin su Margaye Alhaji da kuma Mai Shata da ya kira ga 'yan arewa da su riƙe noma aiki 'yan arewa. Da Margaye Alhaji Musa ɗan tsaro Baradun da ya magana a bi al'adunmu na gargajiya kar mu suke mu manta. Margaye Dr. Adamu ɗan Murayi Jos da ya magana kayan aro a dimban zani idan mai abu ne an shi abin shi to ka ga dole. Na ɗauko maganganu na abin da ya shafi sana'o'in kamar tsira. Na ɗauko Margaye Alhaji Sani Aliyu Ɗandawo Yawuri inda yake nuna muhimmancin tsira a cikin waƙarsa ta Sarkin Makeran Tukur. ya yi bayani cewa sana'a guda uku idan babu tsira sana'o'in nan ba za su kasance ba, kamar noma sai an yi farkon ko kalme ko galma da noma, sannan manomi zai samu ya yi amfani wajen noma gonar shi. Ya yi maganar cewa idan babu tsira ba za a samu asabata tsaki wanzanci kenan. Ya yi maganar cewa idan babu tsira ba za a samu yuka ba ko wuka wadda da amfani da ita, inji mahota masu yanka nama saboda al'umma su saya hannun su. Kaga wannan sana'o'i guda uku ya kundule su wuri daya, cewa da wanzanci da noma da hawa, idan babu tsira abin ba zai yi ba. So sai na yi amfani da waƙashi na nuna hikimar da ya sa a ciki, na ƙara haɓaka al'adun Hausawa ta hanyar abin da Allah ya hore mishi. Na ɗauko maganar Alhaji Dr. Mamman Shata, inda yake nuna muhimmancin aski, yana cewa shi babu wanda zai mishi aski sai ya koma Jalingo. Wajen Bello Siroman askin
Jalingo.
Yana son ya fito da muhimmancin sana'ar aski. Ba marigayi Audu Karengo sai mun jibir sunan Kano ya yi magana cewa mu kama sana'a ƴan Najeriya. Kaman banza
ba namu ne ba.
Dama ba a san Bahaushe zama danci makwance ba. Wannan Audu Karengo ya yi amfani da tashi fasaha da aka yi bashi ya tsara nanatawa al'umma cewa musamman Bahaushe a riƙe sana'a domin zaman banza ba naka. Ba naka ba ne. Na kawo wasanni a ciki, wasan kokowa, Muhammadu Sagalo na Niger yana kamfama irin su ƴan kokawa a Niger wanda Hausawa ne irin suka daɗe da sauransu da su naba mai ƙaho da ire-iren waɗannan. Na ɗauko maganar Dambe. Dambe a duniyar Dambe ta Bahaushe babu wanda ya kai shago. Shago mutumin ƴar kofofi ta ƙasar Bakura a cikin jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya. Na ɗauko maka ɗan shi Alhaji Marigayi ɗan Anace da yake nuna wai ƴan Dambe na ganin laihin shi shago. Ya ce ya ci moriyar ƙulli ne, shi kuma makaɗa suna ganin laihi ne, to ya ci moriyar bakin shi. Kaga wannan duka abubuwa ne masu nuna fasahar waɗannan mawaƙa na baka na gargajiyar Hausa wajen bunƙasa ainihin al'adun Hausawa.
Ku a gwamnatance misali, kamar misali na kana kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki. To, ka yi tunanin bayan ka dawo ƙila ta ina ya kamata ƙila a cikin jihar Zamfara, ko da daga nan a fara daga gida misali a ce ma'aikatarka misali za ta iya wani abu da zai iya haɓaka tattalin arziki ta hanyar al'adu ko kuma amfani da irin waɗannan waƙoƙin baka misali saboda moriyar matasa, saboda ba su ƙwarin gwiwar ƙila zama masu fasahari.
Ai, kaga muna da ma'aikatar yaɗa labarai al'adun gargajiya da buɗe ido, wadda idan muka haɗa gwiwa da ita da ma'aikatata da ita wannan ma'aikata, babu shakka idan aka haɗa gwiwa insha Allah za a iya hitowa da wasu lamura waɗanda kake magana akai, a samu kuɗaɗen shiga ga al'umma, a samu ƙara adana waɗannan al'adu a cikin al'umma, a kuma neman ma matasa addini, musamman abin da ake ciki na tattalin arzikin da ke durƙushe a halin yanzu.
Taron da ake a nan Burkina Faso ɗin zai ɗau kwana nawa ne, kuma yaushe za a gama misali?
Insha Allah zai ɗauki kwana uku, da yau Juma'a da gobe Asabar da Lahadi idan Allah ya yarda. An gayyato manyan masana daga jami'o'i daban-daban da mutane masu zaman kansu daga ƙasashe na duniya, musamman Afirka irin su Togo, Niger, Sudan da Kamaru da Chadi da Sudan da sauran wurare.
To dama Honorable Commissioner, kai ma ka ɗan yi rubuce-rubucen ne koko ka yi wani karatu ne da ya shafa haka?
A'a, ra'ayi ne da sha'awa da nake da ita game da waɗannan al'amura.
Da fatan aka dawo duk yanda ake ciki, a tuntuɓe mu ko mu tuntuɓo mu jiya ake ciki.
Insha Allah, insha Allah.
Allah mai da kai gida lafiya.
To amin ya rabbi, ina godiya ƙwarai da gaske.
Alhamdulillah.
Sai kuma wayoyinku da za mu amsa, mu ji ko kuna taya matanku ayyukan gida, sannan kuna iya magana akan taron da ake na raya al'adun Hausawa a Burkina Faso. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Da.
ayu bangai amme ba
kai shi dili ya ce babban arbi wuri kalban aska ka san sai za babbi wankan dan jinjali
bangai
kallema mai ganga zungwari
to Allah ya zikanda ce mamman shata ka sana kazu mun ji kuma Audu Karango sau dan mutanen mun ji bar to assalamu alaikum alaina birnin Kebbi a Kebbiye
Ami alaikum assalamu kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yauri
to mallan dan Asabe barka da war haka ya Yauri
da shi alo ya aiki
lafiya kallon wallahi to kaji wanne kake zaba kai magana akai taya madan wanke wanke da shara da reno ko kuwa taron da ake na bunƙasa al'adu a Burkina Faso duk kana iya daukan kowanne kai magana akai guda daya
to bari in dauki wanda ya shahe ni na kai mata aikace a gida
yawa dan gari ina jin ka
to gaskiya tayi mace aiki a gida wanke wanke ko shara ko tayi girki to gaskiya ba na dan kasuwa bane don ni a hali yanzu da nake magana da kai ina a masana'anta ta
eh in ka koma gida fa
to in na koma ai kamin koma gida ta gama girke-girke ci
da ai da kai wanki
dan koma gida
wai kaji akwai wanki
akwai wanki da guga
eh to wanki da guga gaskiya ina akwai mai wanki da guga kusa ga gida na nikan baki dan taya ni
to mun gode bari mu je Kaduna ga wata baiwar Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to barka da war haka
da muke magana
da Uzairun bai
oh to Uzairun mun rasa waccan kenan eh to mun rasa waccan kenan da mun samu ta baiwa Allah kai ka ture ta kashe ga kenan to muna jin ka
to gaskiya ni alawa shawaran nawa
eh
hello
muna jin ka
to wa nace ya kaman ta mata aiki idan mun ya kasance mutum mazaunin gida ne kuma sana'an shi ne ba wannan za a ce ta kai wani lokaci ba za ka iya taya matanka
eh to muna
godiya eh ya kasance kamar a ce aikin ga ya shafi kamar a ce daga sare zuwa 12 ka dawo gida za ka dan yi dan taya ta ai bai zama wani matsala
dan kankar tukunya da kanzo da ya kwanta
to ga wani kuma daga katsana ko assalamu alaikum
adwa alaikum assalam ina muku barka da aiki
yawa ansa to a muke magana
sunana komo sunana komo mai injin duka daga nan jihar Katsina
to malam komo barka dai
eh to gaskiya ni zuma zan dan sayo mata wai irin girki share-share da sauran su gaskiya ni na kasance kusan sabon dai ango ne zan ce saboda tsawon wata da hudu
to kana taimakawa ko banje dai wannan
gaskiya ina taya ta kaman haka wasu share haka suna wani aiki zan iya taya ta gaskiya saboda in akwai
a da yake a dinga taya har da wanki da guga
ko dai komo ina son in tambaye ka ne Allah sa ba dokin amarcin bane
amin amin
kar bayan shekara daya
dan zuwa
na kar bayan shekara daya da gamacin amarci inji ka ce kai ya ba yawa ne
ai ita ga gane kauna ba ta gushe soyayya take ta
idan aikin ne da ma ba ma san ya kare aikin ne kai ya kare to mun gode ku
karfin dan kwankauna
to bari bai to muna da dai muna ta ci gaba da dauka kuma san mai talaba da ake samu eh to sai ya hakuri safina nan ba ta za a same mu ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 5 6 5 5 yawa kika ce safina
me yasa ake ta magana wanke wanke da shara ne
shine na ji sun manta da magana
babba aiki na maza Usman da ai za a dage ai
wane kenan
eh
wanki da guga Maryam
to ga wani daga Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa sannun ku da gobari.
Yawa sannun.
Yawa Muhammadu Sagir ne fatin buhuna an cewu.
To muna sauraron ka.
To barka da war haka.
Yawa to ina ganin taya ainihin matan da Allah ya hada ka da ita ayyukan gida abu ne mai kyau ne a gani na.
Hakan yi kai?
Kuma zai kara ainihin shakuwa da ainihin wanzar da kawunan da ke tsakaninku da ita
eh malam Muhammad Sagir ya kan yi
Na'am.
Kakan yi kai?
Na'am.
Kakan yi kai, kakan taya ta?
Ai, to, ai di saurayi ne.
Ha, to, 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 kawo.
To, 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 Allah, kawo ta gari kai ma.
Amin.
Amin, sabba, amin.
Yawo, to, bari mu je ga Neja, akwai wani a Neja kuwa ta. Assalamu alaikum.
Sai dai mun ji ba ne magana akan.
Yawa, to, eh, to, bari mu je Neja, Maryam. Hello?
Hello, Ibrahim daga jihar Neja. Ibrahim mai godiya.
To, muna jin ka Mallam Ibrahim daga Neja.
To, gaskiya idan zan taya mata aiki, inda Allah hukunci muna zaman lafiya da ita sosai, to ba abin da zai hana in rika kawo mata kamar irin wanke-wanke.
In ba ku zaman lafiya ba.
Abin da zan ce.
In ba zaman lafiya kuma ba. Kar kuma ita ma take ba ta ma girki ba.
Abin zai rauni gaskiya ba zai samu ba.
To, kai ma kar ka samu matsala kuma ga girki ta ce, ai ba mai zaman lafiya, ni ma ba zan girkin ba.
Ai, ba mu fatan makan taro.
Yawwa, to, a taya ta aiki.
Insha Allah, Ibrahim mai wanke hula a kirba.
Eh, to, mun gode sosai.
Insha Allah.
Eh, ga wani a kan layi, yau mun gode.
Hello?
Hello?
Kuma ya.
To, ina ga
yi. Ya, tsayin.
Ko ya kasa.
Yau, to, ya yi nana. Salam.
Wa alaikum salam.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. To, a muke magana?
Yawwa, kuna magana da Zaharaddini Funtuwa.
To, Malam Zaharaddin.
Zaharaddin Funtuwa muna jin ka. Namun ko kuwa?
Yawwa, na farko dai na yi farin ciki da kama ku da ne saboda na dade ina nema ban dace ba. Yawwa, Allah ya
sa. Ni har na ga tuwa, har na ga tuwa kilinmu ne na katsina mai sunan ku dai Zaharaddin ne Zaharaddin. To, ko shine ka rahoto? To, muna jin ka.
Ba da rahoto ba da dai.
To, muna jin ka.
Yawwa. To, gaskiya wannan maudu'i da kuka dauka maudu'i ne mai kyau. Saboda kun ga tigace sharia musulunci da mata yadda da biji ya rika taya matarsa aikin gida saboda duk musulmi ya san ba kowa fara wannan aikin ba a musulunci irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuma da shi ake koyi.
To, wanda wannan abu yayi koyi ne da Annabi. Kago abu ne mai kyau. Kuma zai tsaro dankon soyayya a tsakanin mata da miji.
Haka. To muna
haka ina godiya ni ma.
To, mun gode Zaharaddin.
Yawwa.
Yawwa, to yanzu bari mu je ga Sokoto. Za mu so masu kira kuma mu dan samu ko mutun daya magana akan mu ji taron Hausawa da ake. Ga fa Hausawa can abinci da fadi
ana raya
al'adu. To ya ma saukana wannan da muka samu daga Sokoto yanzu. To, bari mu
shin Usman mutane na sauraron irin waƙoƙin daɗin
da
yanzu naga kamar sai dai dan sai disco nan ne.
Sai sauti. Da tazu. To, sannan kuma kin ga akwai maganganun da shi wanda muka tattauna da shi akan wanda ya je na shi Malam Muhammad Ibrahim da yake cin yake wakiltar gida a can Burkina Faso. Yana maganan cewa akwai irin waƙoƙin su noma tushen arziki din nan da shahata suka yi da yan Arewa su tashi su bi noma. Akwai makaɗa irin su
sarakuna, sana'o'i dai da kowanne.
Eh, na ga ma wani littafi da za a hanin ki makaɗa da mawaƙan ƙasar Hausa ne ko
me? Dama
kina da wannan, na ga wannan anya
wannan. Ka sani da karace-karace.
Anya wannan murya. Wannan ajiyar anya
na san da na arowa ne da baban ta ne ta aro ne
da san wannan littafin tsoho ajiya ce
kila ma ya girme
ta wallahi ki waya ki gaida baban ki ce
ai ga wanda duka shi ma littafin da ba da ya buga shi ba
yawa to ki ce wannan program da littafin yayi amfani ke ma gaskiya ne kin gano wani abu a ciki
gaskiya kan Usman littafin nan da ya koyi shi ma kaga kamar wani tare
na marubucin
wani Sa'idu Muhammadu Gusau yayi bayani sosai akan yadda yadda kamar dai wanda
shi Muhammad Ibrahim
ba yadda rawar da su makaɗan Hausa suka yi don raya al'adun Hausawa din nan to shi ma haka din nan dai ya
to ga wanda daga Kano assalamu alaikum
to alaikum salam
to wani bawan Allah ne daga Kano
Malam Usman Kamara
na'am barka da warhaka wani malami ne yawwa me sunanka
Sunana Idris Abdullahi.
To, Idris Abdullahi, ka tofa albarkacin bakinka musamman ga taro can a Wagadugu.
Game da kula da yaran nan da ake magana na mata da.
Oh, to shi kake so to yi magana ka abin da kake so.
Ni da kyan nan dan taimakawa wajen shirye yara zuwa makaranta.
A wannan ko dan yaran ka ne. Oh, to. Ko dai dan yaran ka ne.
To ai din da ita tun da sai aikin ka ne ai.
Eh, a kai. Oh, to kakan yi kenan to mun gode. To a ka kyauta gaskiya, to kada ka nake ka kyauta gaskiya. Ko da goje majina ne ai ayin naku duka ne. To mutane sun zama kenan sun fi son ai maganan nan sun taimaka mata sosai. To maganan kina al'ada tana yin kasa.
Eh,
to yana da kyau haka.
Ai, ka rika taimakawa yanzu zamani ya sauya.
Bari ka rufe mana da sunan ki.
Ya Maryam Bashir Bagaje. Fina da so dangi.
Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya da mana shirin sai injiniyan mu ne Jan, ni Usman Ahmad Kabira. Washington DC ke cewa madaddin Adili Tore da hada ma Facebook Live nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin zamu dawo muku da wani sabon shirin kar Safinatu me za ku yi musu magana a wancan ranar Litinin Allah ya kai
mu bazaranci a aure
to sai a biyo mu a ranar mun gode
masu wasanni ba ta kyale ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba
Yo, the world, the world.